Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Assalamu alaikum jama'a. Barkanku da warhaka. Ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makiri. Yayin da ake fama da tankiyar shari'a tsakanin mai bincike na musamman Robert Mueller da tsohon jami'in yakin neman zaben Trump Paul Manafort da kuma Rick Gates, lamarin ya dauki sabon salo a jiya Juma'a inda Gates ya amsa aikata laifuka guda biyu, kana Manafort kuma na fuskantar wasu ƙarin sababbin zargi-zargi akan binciken katsalandar da Rasha ta yi a zaben Amurka na shekarar 2016. Gate mai shekaru 45 da haihuwa ya bayyana gaban wata kotun Washington domin amsa laifin hada baki a cutar da Amurka da laifin yin ƙarya ga hukumar FBI da kuma binciken na musamman a kwana-kwanan nan a ranar farko ga watan Fabrairu, yayin da yake tattaunawa da ofishin mai bincike na musamman akan amsa laifinsa. A cikin sharuɗan amsa laifin, Gate ya amince ya bada haɗin kai ga mai bincike na musamman Mala akan ko kwamitin yaƙin neman zaben Trump yana da wata alaƙa da Rasha, akwai yiwuwar kuma zai bada bayanai akan Manafort. Sakamakon hakan ne masu binciken za su ɗauke wasu zarge-zarge da ake yi wa Gate ɗin. Amincewa da laifin nasa ya zo ne wuni guda bayan da wani kwamitin masu tattauna batun shari'a suke zargin Gates da Manafort ɗin, lamarin da ya ƙara matsin lamba a kansu waɗannan mutanen guda biyu. Wani alƙalin Sudan ta Kudu ya zantar da hukuncin kisa a kan wani ɗan ƙasar Afirka ta Kudu, William John Endley, ta hanyar rataya bayan an same shi da laifin leƙin asiri da shiga ƙasar taɓa rauniyar hanya da kuma haɗa baki domin hamɓarar da gwamnatin shugaba Salva Kiir. Endley, da yake yi wa madugun 'yan adawa Riek Machar aiki a matsayin mai bashi shawara a kan harkokin tsaro, an kama shi ne a cikin watan Agustan shekarar 2016 bayan faɗar da taƙaure tsakanin rundunar gwamnati da masu tsaron Riek Machar. A ƙarshen shari'ar watanni 5 da aka yi wa Endley, alƙali mai shari'a Ladu Armanio ya karanto hukuncin da kotu ta yanke da Larabci kada aka tarjama kuma a cikin harshen Turanci. Armanio ya yanke wa Endley hukuncin zaman gidan kaso sau biyu a jere na shekaru 9 da watanni 4, kada daga bisani za a rataya shi. Sai dai Endley yana da kwana 17 ya ɗaukaka kara. Sashen jami'an tsaron fadar shugaban Amurka da mataimakinsa ya ce wata mota ta afkawa shingen jami'an tsaron fadar White House a jiya Juma'a, amma kuma nan da nan an kama direban kuma an tsare ta. Wata sanarwa da hukumar ta fitar ta gano cewa wata mace ce mai shekaru 35 wacce take zaune a birnin Laverne a jihar Tennessee. A cewar jami'an tsaron fadar shugaban ƙasar, wannan mata ta taɓa samun rigima da jami'an tsaron fadar White House a baya, kuma an sha kamata da laifuka daban-daban na take doka. Jami'an sun ce an caji wannan mace da laifuka da ba a bayyana su ba a jiya Juma'a na take doka. Daga bisani aka miƙa ta ga 'yan sandan Washington DC. An rufe ƙofofin fadar White House na tsawon sa'a guda jiya Juma'a bayan da motar ta afkawa shingen jami'an tsaron. Sashen tsaro na ma'aikatar ko kuma fadar shugaban ƙasar ya ce motar bata lalata fadar White House ba, don haka kuma babu wani harbi da aka yi ko kuma wani jami'i da ya samu rauni a cikin wannan lamarin. Waɗanda suka shaida al'amarin sun kace jami'an tsaro na cikin kayan sarki sun ruga a guje zuwa inda abin ya faru, yayin da aka rufe hanyoyi da ke ratsawa kusa da fadar White House. Jami'an sun ce shugaban Amurka Donald Trump na cikin fadar White House a lokacin da lamarin ya faru, kuma lokaci kenan da yake amsar bakoncin Prime Minister Australia Malcolm Turnbull. Hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira hukumomin Rwanda da su gudanar da bincike na gano ƴan sanda da suka haddasa mutuwar mutane ƴan gudun hijiran Congo akalla mutane biyar a wata zanga-zanga da suka yi akan rabon abinci. Wakili murya Amurka Lisa Schlein da ta aiko da rahoton da ke cewar wannan arangaman ta yi sanadiyar mutuwar mutane ta faru ne a lokacin da 'yan gudun hijiran Congo da ke sansanin Kiziba da yawansu ya kai 700 suka gudanar da wata zanga-zanga a wajen ofishin hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Karungi da ke yammacin Rwanda.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare, ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. Madalla kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi bayanin yadda za a iya kaucewa kamuwa da lalurar ƙiba, wacce take zama sanadin kamuwa da cututtuka daban-daban. Rahotonmu na biyu zai yi mana magana ne akan cutar sankarau da ta kunno kai a jihar Neja da kuma irin matakan da hukumomi ke ɗauka domin daƙile yaduwar cutar. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi mana magana ne akan matakan da ma'aikatar kula da kiwon lafiya matakin farko ke yi a jihar Bauchi wajen kauda cutar kuturta a faɗin jihar. Shi ma rahotonmu na huɗu zai yi mana magana akan cutar kwalara da abin da ke haifar da cutar a cikin al'umma. Rahotonmu na biyar, wanda shi ne na ƙarshe a cikin shirin, zai yi magana akan horo da bayar da dabarun yaƙi da cutar shan inna da ake yi wa jami'an kiwon lafiya a maraɗin jamhuriyar Nijar. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla, gaida Mamman Nasir.
Masana harkar kiwon lafiya na ci gaba da bayani akan illolin da ƙiba ke haifarwa bil'adama da nufin an karar da jama'a su kiyaye ko a kaucewa kamuwa daga cututtuka daban-daban. Muhammad Salisu Rabiu na dauke da rahoto.
A yayin da matsalar kiba ke neman zamowa ruwan dare a tsakankanin al'umma, masana harkokin lafiya sun bayyana hanyoyin da za a bi a kaucewa kamuwa da larurar kiba wadda ka iya haifar da cutar shuga. Dr. Ibrahim Danjin Mai Gezawa, kwararren likita ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu dake Kano, ya jaddada muhimmancin motsa jiki wajen kaucewa larurar ta kiba.
Na farko dai ta hanyar daidaita yanayin irin abinci da mutane suke ci. Na yi bayani a baya cewa abinci da yake dankare da kitse da maiko ko kuma wanda yake dankare da sukari yana daga cikin abubuwan da ke kan haifar da kiba, musamman idan ya haɗu da rashin motsa jiki. So kaga ana buƙatar mutum ya gujewa irin waɗannan nau'ika na abinci, sannan ya yawaita cin ƴaƴan itace, kayan lambu da ganyayyaki, sannan kuma yana motsa jiki. Motsa jiki yana da matukar muhimmanci wajen rage kiba, musamman in ka hada da sauye-sauye a yanayin ci maka. Motsa jiki ana so ne mutum akalla yayi motsa jiki wanda yake matsakaici, akalla minti 30 kullun, so 5 a sati, minti 150 kenan. Kuma wannan motsa jiki ba wai lalle sai mutum ya ware wani lokaci na musamman ya wani. Babban abin da muke yawan bayani akai shine mutum ya shigar da motsa jiki din a cikin hada-hadarsa ta yau da kullun. Idan unguwa ce za ka je ka tafi a kafa, idan sali kamar yan kasuwan mu za ka ga a shagonsa suke zama, sannan anan suke sallah, sannan anan suke, to in zai yi ka nemi wani waje da yake nesa da shagon ka je sallah ka dawo, ko da dan wannan tafiyar da kai zuwa da dawo akalla ita ma za ta taimaka. Sannan idan kuma motsa jikin ne za ka yi, to akwai kamar sarsarfa, akwai kamar hawa keke, ka zagaya na iya wannan tsawon lokacin wanda abin da ake bukata mutum har ya dan yi gumi dai haka. Sannan duk wani nau'i na wasannin motsa jiki shi ma mutum zai iya yi. Sannan mata a gida, irin ayyuka na gida, wanki, shara, daka da sauransu, su ma suna wani bangare ne na shi ma motsa jiki ne. Saboda haka ba wai sai mace za ta ce ya za ta fito ta yi gudu ana kallanta da sauransu, a to wannan ma ayyuka ne su kansu. Sannan zuwa unguwa a tafi a kafa. Sannan idan kuma akwai wurare waɗanda yake na musamman aka ware da ake kiransu gym, inda ka kan iya ware lokaci kana zuwa yawwa har a baka horo ma na yaya za ka motsa jiki din. To shi ma wannan yana da muhimmanci. Idan ma mutum ba wai zai fito ne wani gudu ko sarsarfa ba, to zai iya dinga ziyarta irin waɗannan gurare akai akai saboda motsa jiki. Sannan wani lokacin akan samu na'urori da ake iya amfani da su a gida ma na motsa jiki, kamar wani keke da za ka ga an kafa shi a gida wanda za ka iya dinga amfani da shi. To duk waɗannan dai hanyoyi ne da mutum zai bi na motsa jiki. Kuma in ka haɗa wannan da daidaita yanayin cin abinci, to insha Allah mafi yawanci za a samu matsala ta kiba ta zama babu ita. To wani lokacin kuma yakan kasance kiba ta yi yawa sosai har sai an kai ga watakila a sha magani. To likitoci idan suka auna mutum, akwai sharuɗin da ake bukata mutum ya cika kafin a rubuta masa magani. To in har ya cika waɗannan sharuɗa za a rubuta magani. Shi ma maganin akwai iya lokacin da an yi amfani da shi ba a samu biyan bukata ba, to za a kai ga a yanzu matakin da ake ciki na akwai tiyata da ake yi rage kiba, musamman waɗanda suke da matsananciyar kiba. To za ka gan aka yi musu wannan aiki sukan zabge, kuma wannan zabgewa takan iya haifar da kuma raguwar radadi na cututtukan da suke zuwa tattare da kiba, kamar su hawan jini din da ciwon siga. Wasu ma sai ka ga sun warke ma kacokan ba su da ciwon siga ko hawan jini din, sai ka ga duk ya ragu idan aka yi musu irin wannan aiki. To su ne dai hanyoyin da ake bi gaskiya wajen magance ita ciwon kiba.
Dr. Ibrahim Danjin Mai Gezawa, kwararren likita asibitin koyarwa na Malam Aminu dake Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Nigeria.
mamaye bullar cutar sankarau a jihar Niger, Najeriya. Cutar da take da alaka da zafin yanayi da ake ciki yanzu. Mustapha Nasiru Batsali ya aiko mana da rahoto.
Gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta tabbatar da mutuwar mutane hudu a sakamakon barkewar cutar sankarau a wasu yankunan kananan hukumomi guda biyu dake cikin jihar. Kwamishinan kula da ma'aikatar lafiya a jihar Niger, Dr. Mustapha Jibril, ya ce mutane 32 ne suka kamu da cutar ta sankarau a kananan hukumomin Magama da kuma Kacha. Sai dai ya ce lamarin ya fi kamari a can karamar hukumar Magama da ke kan iyakar jihar Niger da kuma jihar Kebbi, kamar yadda ya mun karin bayani ta wayar salula. Hukumomi a can yankin karamar hukumar ta Magama sun ce sun dukufa wajen fadakar da jama'a akan illar kwana cikin zafi a daidai irin wannan lokaci. Alhaji Muhammad Mamman Auna shine shugaban karamar hukumar ta Magama, ga abin da ya shaida mun a cikin zantawar mu ta wayar salula.
Yara kuma a cikin jama'a yana sun fara tube amma su wanka kayan tsawanta dan mun samu wa wannan barkewar cutukan nan kaman garin Auna da Nasarawa da kuma kaman daji a wata jihar a ƙarshen na an rasa rayuka.
Kaman ku mutum nawa ne kuka tabbata sun mutu a nan?
Eh, to yanzu a cikin garin Auna dai akwai mutum biyar tabbas wanda aka ka samu rekod a
A yanzu dai bayanai sun nuna cewar jami'an hukumar lafiya ta duniya da kuma na UNICEF sannan da likitocin ba da agaji na ƙasa da ƙasa da ake kira Doctors Without Borders sun isa yankin na karamar hukumar Magama domin kai ɗauki akan wannan cuta ta sankarau. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Albarkacin ranar 28 ga watan Janairu, ranar da aka keɓe domin yaƙi da cutar kuturta. Hukumar lafiya matakin farko da ke jihar Bauchi ta ɗauki matakan gano yawan mutanen da ke ɗauke da cutar ta kuturta a faɗin jihar, in ji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo.
Gwamnatin jihar Bauchi za ta fara yin gwaji na musamman don gano yawan adadin alƙaluman kutaren da ake da su a jihar Bauchi da kuma magance cutar kuturta. Shugaban Bakatuma Dr. Mansur Mustapha Dada shi ya bayyana hakan kasancewar kowace ranar 28 ga watan Janairu ake bikin yaƙi da cutar kuturta a faɗin duniya.
An ware ranar ne saboda amfani da dama don a wayar da kan jama'a su san meye cutar kuturta, me yake jawo ta, me alamomin cutar, ta ya za ka yi ka kare kanka daga kamuwa da cutar, idan kuma ka kamu a ina za ka samu maganin ita wannan cutar kuturta. Jihar Bauchi kaman sauran jihohi na Najeriya da kuma gwamnatin da tarayya da kuma kungiyoyi na duniya gabaki daya ba a barta a baya ba. Nan da 'yan kwanaki za mu gabatar da wani shiri na musamman, za mu duba ƙididdigarmu mu ga ƙananan hukumomin da aka fito da masu cutar kuturta don mu je mu ga yadda za a yi a haɗa ƙarfi da sarakunan gargajiya da mutanen al'umma a ga ko za a iya sake fitowa da waɗannan masu cutar kuturta ɗin don a ga yadda za a ba su magani. Bayan wannan akwai shiri da muka shirya, akwai tiyata wanda ake yi wa masu cutar kuturta aiki a nan babban asibitin Bayarwa, to Infectious Disease Hospital Bayara, shi ma a cikin wannan wannan shirye-shiryen da muka sa a gaban mu, na kokari mu ga yadda zamu gyara shi, yadda duk wanda ya samu ya zo da matsala yake da cutar bata lokaci za a iya masa aiki. Kuma muna kyautata zuwa lokacin da zamu yi aikin mai girma uwar gidan gwamnatin jihar Bauchi wadda ita ce shugabar gangami na yaki da nonon hukuma ta Bakatma. Za ta kai ziyara ta duba yadda aikin yake tafiya, kuma a ba su magunguna da abinci. Kuma akwai waɗanda an riga kamar an musu aikin suna buƙatan a sa musu ko kafa ne ko wannan prosthesis muke ce mishi, su ma za mu ɗauki nauyin su mu tura Kano don a samu aje a musu aiki. Yakin da muke ya haɗa da kariya, wato prevention, da kuma maganin wanda suka riga suka kamu, da kuma bayan wanda suka warke suka zo da wasu disability, su ma ana kokarin a ga an taimaka musu.
Shugaban Bakatma kenan Dr. Mansur Mustafa Dada, wanda ya sa a wannan mako suka shirya gwaje-gwaje kan cutan kuturtan. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Rashin tsaftar muhalli da kazanta na kadan daga cikin dalilan da ke kawo cutar kwalara, cutar da take tattare da barkewar amai da gudawa ga kuma saurin yaduwa. Halimatu Abdullahi tana da rahoto akan matakan da ya kamata a dauka domin kaucewa kamuwa da kuma yada cutar.
Cutar kwalara ko kuma amai da gudawa cuta ce da masana kiwon lafiya suka yi ittifakin cewar yawanci sakaci da kazanta ke haifar da ita tsakanin al'umma, da a mafiya lokuta tafi afkuwa a yanayi na zafi. To ko waɗannan hanyoyi ya kamata a bi domin gujewa afkuwar cutar ta kwalara?
Ita kwalara kamar yadda muke riga muke bayani da ana samun ta ne ta wajen abincin da ake ci ko ruwan da ake sha. Kuma yawanci abin da ya gurɓa ko gurɓataccen abinci ko ruwa shi yake kawo. Musamman zaka gani idan an samu wani outbreak na kwalara, zaka je za ka gani asibiti mutane ga su nan sun fi bala adadin. Sai ka gani shi wanda ije kula da jinyar mara lafiya din shi ma ya kamu. Saboda cuta ce wanda ake ɗaukanta ta kusanci da shi mara lafiya ɗin. Yawanci wajen kancewar amfanin ko aman da zai yi ko ba haya ɗin da zai yi, to idan mutum har ya gamu da wannan in bai kula ba, bai wanke hannunsa ba, don tsafta tana ɗaya daga ciki, wanke hannu da kuma kula da kayan da shi wannan mara lafiya riga ya amfani da su, a wanke su a riga abin nan, to sai gani mutum da aka zo ka je ka zauna zaumujin ya ce shi ya warke kai kuma ka kamu. To mutanen mu gaskiya akwai sakaci, shi sa ka gani wani lokacin idan wannan annoba ta riga ta samu mu arewaci muna shan wahala saboda sakaci irin namu na mutanen mu na arewaci.
Wani hanyoyi ake bi domin ba da kariya daga ita wannan cuta ta kwalara din?
Yawwa, kariya kamar cuta ta kwalara yanda ake riga ake binnan, ka tabbatar duk abincin da zaka ci da abin da zaka sha yana da tsafta. Tsafta ita ce babbar kariyar kwalara. Kuma idan har Allah ya sa an samu da mai ciwon nan, a hanzarta da gaggawa a kai shi asibiti, saboda mutum daya idan aka riga aka yi sake zai iya harbar mutane dama. Ita kwalara kuma yawanci ita ma tafi tasiri lokacin zafi, saboda kan cewar irin abincin da yake riɓewa da kuma ruwa mara kyau da ake sha shi ma na kawo wannan.
Malam Muhammad Idris kenan shugaba a babban asibiti da ke karamar hukumar Kaugama ta jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa.
Domin samun ingantaccen ilimin yaƙi da cutar polio, ana ci gaba da ba da horo ga jami'an kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar da nufin inganta ilimin jami'an wajen yaƙi da cutar shan innar. Injo wakilinmu Shu'aib Mani.
Wannan zagaye na tawagar ofishin ministan kiwon lafiya cikin ƙasa na da nasaba da baiwa shugabannin asibitoci horo ko ƙarin ilimi wajen sawar ido da dabarorin yaƙi da cutar shan inna ko polio, wadda Isufu Aishatu Mama Arzika ta sashen yaƙi da cutuka a cikin ƙasa.
Cikin harakan kula da yaduwar cuta ba a jira sai lokacin abin sai ya samu rugwana a ce za a bada horo. Tun da wuri ake yi ya zamanto an ɗauki matakai ko da abin ya faru, da sha mutane an waye musu kai sun san kuma ya kamata a yi a bisa kowane kan hali da ya samu.
So tari akan gudanar da wato shawarar rigakafin cutar shan inna a faɗin ƙasa, to galibi waɗansu mutanen ba su gane balantana su ba da 'ya'yansu a cimma burin da ake so. Akwai wata ɗauniya ko kuma takalla ka ɗauka domin a ce duka an magance wannan matsala?
Muna da musamman ma'aikata wanda su aikin su kawai na suwaye kai ne. Yanzu kaman cikin wannan horo da muke badawa, mun kwatanta musu kaman ci gaban da aka samu sosai daga farin yaki da wannan cutar zuwa yau. Da dubunai ne ake kilgawa, me yanzu ya zamanto kaman guda 75 ne ake samu a cikin shekara. Kaga an yi kokari sosai an samu ci gaba da kyau. Kuma yaduwar ta ma a cikin kaman fadin duniya haka gaba daya ya zamanto ya rage. Yanzu a kasa biyu raka ne ake ganin ta, shine zuwa wajen Afghanistan ko Pakistan, kwaye cutar tana yawo sosai.
Da yake an samu halattar shugabannin asibitocin da dama a dakin muhawara na hukumar kare lafiya ta jihar Yarsbe, madan Yusufu Aishatu mamman Arzaka ta yi gargadi ga likitocin kan abubuwa daban-daban.
In wajen likitoci ne horon da aka basu, kama in kaga alamun kaza da kaza ka dauki mataki, ya kamata kowa ya kama shi da kyau. Kama mutum in ya zo likita ya kamata a mishi tarbo mai kyau, saboda gobe sai ya shi dadin dawowa. Kuma in ya ga wani abu wanda yake kama da ita cutar wannan da muke yaki, kaga kenan ba zai ji tsoron ya zo wajen likita ba, ya hadi abubuwa wanda gwamnati yake sawa wurin su likitoci. Ya kamata a kula da shi da kyau, ya zamanto an mishi ajiya mai kyau, ka a bar abu a ajiye ba a san cikin me yake ba har sai lokaci lalacewa shi yazo. In kuma an ga ba ai unhani da shi ba lokacin lalacewa ya matso, ya kamata kenan abba kaman inda ake unhani da shi sosai, kaman su manyan opito haka wanda suke unhani da irin wannan magungunan. Irin wannan ma ya kamata a kula da shi sosai.
Su talaka me kuke jira gare su sabir dan su ne ake wannan yaki?
Muna so a ba mu hadin kai sosai. Muna da mutane masu ilimi sosai wanda suka samu horo na kirki. Abinda muka san zai cuta ma mutanen mu, ma muna nema a kiyaye shi. Ba za mu yarda ba in dai mun sani ya shigo cikin kasan mu. Kenan ya kamata in aka ce likitoci za su huta su kaman aiki ko na shaushawa ko na wani dai abu dai duka haka na yaki da cuta, a ba mu hadin kai daga kowane sashe na jama'a.
Shu'aibu Mani mai Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Niger.
Gaida Shu'aibu Mani da wannan rahoto daga Maradi, Jamhuriyar Niger. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Jama'a, abinda ya samu kenan a wannan shirin. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri.